Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fata an tashi lafiya. Baba Yakubu Makiri ne tare da Muhammad Hafiz Babanle da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litinin 18 ga watan Yuli shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, ga Babanle da kanin labarai.
Jiya Lahadi, hukumar zabe ta sanar da cewa babbar jam'iyyar adawa a Najeriya ta lashe zaben gwamnan jihar Osun da ke kudu maso yammacin kasar, wanda ake ganin wani babban koma baya ne kan jam'iyyar APC mai mulki ta shugaba Muhammadu Buhari. A halin da ake ciki kuma, mataimakin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo ya bayyana dalilin sa na kin fita kasar waje domin yin jinyar gurɗewar da ya yi a kafa yayin motsa jiki. Jami'an tsaro sun harba barkunan tsohuwa mai sa hawaye a inda 'yan Sudan suka gudanar da zanga-zanga a babban birnin kasar Khartoum jiya Lahadi domin nuna adawa da shugabancin sojojin kasar.
Kanun labaran kenan. Al'ummomin wasu yankuna da ke ƙananan hukumomin wasai da Kanam a jihar Filato sun koka akan yadda 'yan bindiga suke kisan mutane da sace dabbobinsu.
Bukatun gungun a taimaka farashi tare a taimaka mana wannan abin ya fi ƙarfinmu. Mun shiga ɗayanmu wakwai na ba mu ganin noma, mun shiga hawulayi.
Ministan kwadagon Najeriya Dr. Chris Ngige ya furta wasu kalamai da wasu 'yan kungiyar malaman jami'o'i ta ASU suke fargaban waɗannan kalaman na iya mai da hannu agogo baya a ƙoƙarin sasantawa tsakaninsu da gwamnati.
Horonmu shi ne tun da ya yi waɗanda ƙarairaki, to ƙarya nawa ya faɗa musu gaban ƙasa a kan wanda ya ji haƙƙi da muka wanda ba mu sani ba, wanda yana iya sai zama musabbabin cewa duk abin da an kai zan bai ba.
To kamar kowace safiyar Litinin, yau ma muna tafi da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfilu Hashim Gumal zai gabatar. To amma bari mu fara da shan labaran duniya sannan.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Muhammad Hafiz Babanle. Jiya Lahadi, hukumar zabe ta sanar da cewa babbar jam'iyyar adawa a Najeriya ta lashe zaben gwamnan jihar Osun da ke kudu maso yammacin kasar, wanda ake ganin wani babban koma baya ne kan jam'iyyar APC mai mulki ta shugaba Muhammadu Buhari. Osun tana cikin jihohi 8 daga cikin 36 na Najeriya, inda ba a gudanar da zabe a lokaci guda da sauran jihohin kasar saboda shari'o'i na sakamakon zaɓukan baya. Hukumar zaben mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta ce sanata Ademola Adelike na jam'iyyar PDP ya samu ƙuri'u 434,037, inda ya kayar da gwamna mai ci na jam'iyyar APC Boyega Oyetola wanda ya samu ƙuri'u 375,027 a zaben da aka yi a ranar Asabar a babban birnin jihar Oshobo. Baturen zaben Oluwatoyin Temitayo Ogundife ya bayyana Ademola Jackson Nuruddin Adelike na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya lashe zaben da ya cika sharuɗan da doka ta tanada. Adelike, mai shekaru 62 da haihuwa, ya lashe ƙananan hukumomi 17 daga cikin 30, yayin da Oyetola ya lashe 13. A halin da ake ciki kuma, mataimakin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo ya bayyana dalilin sa na kin fita kasar waje domin yin jinyar gurɗewar da ya yi a kafa yayin motsa jiki. A cikin hirar shi da muryar Amurka mai taimaka mataimakin shugaban ƙasa kan siyasa Abdulrahman Baffeyola, ya ce Osinbajo ya zaɓi likitocin Najeriya su duba shi don gwada misali da amincewa da ƙwarewarsu. Abdulrahman Baffa ya bayyana cewa ƙwararrun likitoci 6 ne suka yi wa mataimakin shugaban ƙasar tiyata a wani asibiti da ke birnin Ikweda aka kammala cikin nasara.
Shi ma'abocin motsa ciki ne kuma yana yin wasa na squash, saboda haka tun kafin lokacin da muke campaign yana buga wannan wasa ya gurɗe a ƙafar shi, sakamakon haka ya samu wato ciwo a ƙafar shi. To kuma ai ta dan kokarin dai ai managing dan abun, to amma kuma bayan wani lokaci da aka ta magani ba a samu sauki ba, to na likitoci suka nuna cewa lalle akwai bukatar sai an mishi aiki don a gyara wannan gurdewa da amma ba karaya ba ce. Wanda kuma mutane da dama sun zo ya ce to ya yadda za a yi aikin, ta ba shi shawara cewa ya fita kasar waje, Turai ya je a yi, amma kuma ya ce shi bai gamsu da sai ya je waje ba, yana da imanin cewa a nan gida Najeriya likitocinmu kwararru ne kuma za su iya duba lafiyar shi, kuma a matsayin shi na shugaba wanda yake na number 2 a ƙasa, dan ya dada nuna ma cewar ga yanda ya kamata a koyi da shugabanni na cewar ya kamata ya zama akalla koda asibiti ne na kuɗi, musamman su shugabanni suna tsayawa gida don a duba lafiyarsu da ta iyalinsu.
Mai taimaka mataimakin shugaban ƙasa a fannin harkokin siyasa Abraham Baffayola a hira shi da wakilin sashen Hausa Nasiru Adamel Hikaya za a iya sauraron cikakken hira a shafinmu na intanet. Jami'an tsaro sun harba barkunan tsohuwa mai sa hawaye a yayin da 'yan Sudan suka gudanar da zanga-zanga a babban birnin ƙasar Khartoum jiya Lahadi domin nuna adawa da shugabancin sojojin ƙasar wanda ke da alhakin barkewar rikici a jihar Blue Nile. Jami'an Sudan da Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce sama da mutane 30 ne suka mutu yayin da wasu 100 suka ji rauni sakamakon rikicin kabilanci da ya barke a makon da ya wuce tsakanin kabilun Hausawa da na Fung a jihar Kudu maso gabashin ƙasar kusa da kan iyaka da ƙasar Habasha. Hukumomin ƙasar sun faɗa jiya Lahadi cewa za su ƙara yawan jami'an tsaro a jihar tare da gudanar da bincike kan rikicin. An kafa dokar hana fita a garuruwan biyu. Masu zanga-zanga a babban birnin kasar na dauke da alamomin da aka rubuta ku dakatar da yakin basasa, ana zubar da jini a Blue Nile da soke yarjejeniyar zaman lafiya ta Juba yayin da suka nufi fadar shugaban kasar. An samu barkewar tashe-tashen hankula a wasu sassa na kasar Sudan da suka hada da yankunan gabacin gabar teku da yammacin Darfur da yarjejeniyar zaman lafiya a kasar baki daya. Da wasu kungiyoyin 'yan tawaye suka rattaba hannu a Juba a shekarar 2020.
To an jima kaɗan ba balle zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu. Al'ummomi a wasu yankuna da ke ƙananan hukumomin wasai da kanam a jihar Filato sun koka akan yadda 'yan bandaga suke kisan mutane suna sace dabbobi da yin garkuwa da wasu mutanen a ƙauyukansu. Daga jihar Filato ɗin ga Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ta aiko mana.
A cikin 'yan kwanakin nan lamarin tsaro ya tsananta a ƙauyukan da ke kan iyakar jihohin Filato da Taraba da Bauchi, inda 'yan bindiga suka tsaurara kai hare-hare suke kuma satar dabbobi da kisan mutane. Shugaban kasuwar shanu na garin Jarmai a ƙaramar hukumar Wase, Inusa Jarmai, ya ce 'yan bindiga sun yi awon gaba da shanu fiye da 500 a ranar Juma'a game da sace mutane da suka yi.
Ranar Juma'a an ci kasuwa jiya, 'yan ta'adda sun tare shanun mutanenmu, wallahi sun yi kuda da su, sani ya fi sama da 500. Mutanenmu yau sun fito an yi zanga-zanga a Bashar har zuwa gobar gidan hakimin Bashar, saboda sun an yi fushi hukumar nan babu matakin da aka dauka. A kama wannan a kashe wannan a aikin kenan kun shiga hawula mun shiga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
To amma yanzu kun shaida ma hukumomi kuwa?
Mun shaida ma hukumomi an tafi har gidan haki ne. Mutanen mu sun kama zanga-zanga muka ce akwai tattalin hankali zanga-zanga ba zai fidda mu ba a cikin yankunan nan sun zo gindi sun kashe bayan Allah sun kashe mutum da sun kashe 'ya'yansa uku sun tafi da garken saniya kudu sun zo jikin safiyo sun huda wuta mutane sun ji wasu raunuka sun tafi da garken saniya uku shekaran jiya nan.
Yanzu me ya buƙatar ku?
Buƙatar mu gongona a taimaka mana su tare a taimaka mana wannan abin ya fi ƙarfin mu mun shiga ɗaya mu wafa na ba magana noma mun shiga haulayi.
Shi ma kansila mai wakiltar Gimbi da Finau a ƙaramar hukumar Wase Adam Umar ya ce 'yan bindiga sun kori manoma da makiyaya da ke rayuwa a ƙauyukan yankin da dama.
Bayan kamun da suke wa mutane suna karɓan kuɗi yanzu sun dawo suna bin dukkan fulanukan da suke kan dajin suna ɗiba musu dabbobi kuma. So yanzu manoma sun watse makiyaya sun watse a cikin daji.
Wani daji kenan?
Dajin da ke yankin tsakanin Filato da kuma Taraba da wanda yake bandiri da Gombe da Bauchi kuma suna bin mutane a 'yan ƙauyuka-ƙauyukan da suke kewaye da wurin suna musu barazanan ko su bar ƙauyen ko kuma in sun dawo su kama su su kidnapping ɗinsu ko su kashe su su kore musu dabbobi.
To da yake kai kana kansila da ke wakiltar wannan yanki me kuke a hukumance don ganin cewa wato an gano su an kuma ɗauki matakin da ya dace?
A hukumance ana iyakan kokari domin mutanen nan kamar yadda na faɗa zuwa suke yi yawancinsu suna zuwa daga Katsina, Zamfara, Niger suke shigowa kamar shi chairman namu honorable Dr. Ado Abubakar Buba yana iyakan kokari domin yayi kokarin da yana sayan dan abubuwan taimako ya bada jama'an da wayan abubuwa suka faru da su sannan kuma kyan banga suna kokari sai dai har yanzu ba iya an tracing din makoyan wayannan mutane ba
da yake mai da martani ta sakon karta kwana kakakin rundunar da ke samar da zaman lafiya a jihar Plateau Manjo Ishaku Takwa ya sheda min cewa wase na can hankali kwance Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
A gaida Zainab Babaji da wannan rahoto Ana dai tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye Sa'annan kuma za a iya sauraren shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram Yanzu ga baban Leya Dawud da ci gaban labaran duniya
Je Lahadi Rasha ta kai hari da makami masu linzami kan birnin Mykolaiv na kudancin kasar Ukraine mai muhimmanci duk da cewa dakarun Moscow sun afkawa yankin gabashin Ukraine da sabbin har-hare magajin garin Mykolaiv Alexandra Sekevich ya bayyana cewa makamai masu linzami na Rasha sun kai hari kan yankin masana'antu da gine-gine a birnin wafi girma daga ciki ita ce cibiyar kera jiragen ruwa a yanzu dai babu cikakken bayanin kan waɗanda suka mutu Na sojan Rasha ta ce tana kokarin yanke duk wata hada-hada a gaba daya daga gabar tekun Bahrul Aswad zuwa iyakar Romania a farkon yakin da aka kwashe watanni biyar ana gwabzawa sojojin Ukraine sun fafata da yunkurin Rasha na kame Mykolaiv wanda ke kusa da gabar tekun Bahrul Aswad tsakanin yankin Crimea da Rasha ta mamaye da kuma babbar tashar jiragen ruwa ta Odessa da ke Ukraine tun daga wancan lokacin sojojin Rasha suke ruwan bama-bamai a Mykolaiv da Odessa tare da harba makamai masu linzami akai-akai. Ana sa ran kwamitin majalisar dokokin Amurka da ke binciken rikicin da aka yi a ginin majalisar dokokin Amurka ranar 6 ga watan Janairun shekarar da ta gabata zai duba sakonnin karta kwana da jami'an leken asirin farin kaya suka aika daga kwana ɗaya kafin rikicin ya barke da kuma yadda lamarin ya faru kamar yadda wata mamba a kwamitin binciken ta faɗa jiya Lahadi. Yar majalisa Zoe Lovegreen Ta shaidawa shirin This Week na gidan talabijin na ABC cewa muna son ran za mu same su kafin ranar wannan talata muna buƙatar gaba ɗaya sakonnin daga ranar 5 zuwa 6 ga watan Janairu rikicin ya barke ne a daidai lokacin da kimanin magoya bayan shugaban ƙasar na lokacin Donald Trump ɗan Republican su kusan 2,000 suka kutsa kai cikin ginin majalisar dokokin ƙasar suna ƙoƙarin hana 'yan majalisa su tabbatar da cewa Dan jam'iyyar Democrat Joe Biden ne ya lashe zaben 2020. An dakatar da tabbatar da ƙuri'un jami'an da suke tabbatar da zaɓe da ya nuna Biden ya takawa yunkurin Trump na sake zaɓensa birki na tsohon sa'o'i yayin da masu tarzoma suka fafata da 'yan sanda inda suka lalata ginin majalisar da mamaye ofisoshin 'yan majalisa. Lovegreen ta ce kwamitin binciken yana buƙatar sakonnin don sanin ainihin abin da ya faru kafin da kuma lokacin tashin hankalin. Ma'aikatar leken asirin ta farin kaya ta faɗa a makon da ya gabata cewa an rasa wasu bayanai a lokacin da ake goge bayanan wayoyin iPhone ɗin da aka saba yi amma an adana sakonnin da suke nema.
A gaida baban Lai da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayan rahotanninmu. A Najeriya a yayin da ɗaliban jami'o'in ƙasar da suka kwashe wata biyar a gida suke fatan komawa makarantu don ci gaba da karatunsu. Ministan Gwadago Dr. Chris Ngege ya furta wasu kalamai da wasu 'ya'yan ƙungiyar malamai na jami'o'i suke fargaban suna iya mai da hannu agogo baya a ƙoƙarin da ake yi na sasanta tsakaninsu da gwamnati. Ga dai rahoton Muhammad Nasir da aiko mana daga jihar Sokoto.
Tun daga watan Fabrairun wannan shekara ɗaliban jami'o'in Najeriya ke zaune raddat ba karatu saboda yajin aikin da malaman jami'o'in suka tsunduma ciki. daidai lokacin da iyaye, dalibai da ma wasu daga cikin malaman ke fatar ganin an kawo ƙarshen wannan takaddama. Sai ga ministan kwado gona kasar Dr. Chris Ingige ya bayyana a gidan talabijin na Arise TV ranar 14 ga watan Yulin wannan shekara. Yana cewa malaman jami'o'in da ke koyar da kusa-kusan kiwon lafiya ba su cikin yajin aiki. Da mai a Sokoto ma sun yaye dalibai, kuma shugaban jami'ar ya rubuta cewa ba su cikin yajin aiki, saboda haka ya bayar da shawarar a soma shirye-shirye na biyan su kuɗaɗen su. Ƙungiyar ta malaman jami'o'in reshen jami'ar ta Usman Dan Fodio ta mayar da martani ta bakin shugabanta Muhammad Nuruddin Al-Mustafa.
Wannan ya zo ne bayan an tambaye shi cewa ko yana son ya raba kain su ɗan ƙungiyar asu ne, sai ya ce a'a, yana dai yin haka ne saboda su suka rubuto. To mu kuma a matsayin mu na kungiya daya, mun je mun tabbatar da members din mu ba su rubuta wannan abun ba. Ƙarya ce, shugaban jami'a bai rubuta ba, ƙarya ce aka yi mishi, shi yasa muka ƙaryata wannan labarin.
Wannan lamarin yana faruwa ne lokacin da malaman ke dakon jin ta bakin shugaban ƙasa, da yake kwamitin da ya baiwa mako uku ya zauna da malaman ya kammala aikin sa.
To kawai sai ga shi wanga ministan ya zo yana faɗin wasu abubuwa wanda ba mu san da su ba. Abinda muka tunani shine dama ya shiga siyasa lokacin da bayan aka samu dama aka cin yarjejeniya akan wayanga abubuwan. To tsoron mu shine tunda yayi wadanga ƙare yake, to ƙarya nawa ya faɗa mu shugaban ƙasa akan wanga yaji aikin da muka yi wanda ba mu sani ba, wanda yana iya zama musabbabin cewa duk abin da an kai ya zambe ba.
To sai dai wasu ƴan ƙasa na ganin cewa ba wannan zance ne ya dace kungiyar ta baiwa muhimmanci ba, makomar dalibai ce mafi a'ala.
Sunana Musa Obandawaki. Don minista musu ƙarya miliyon talaka, amma a bari yara su koma makaranta, a ci gaba da tattaunawa. Babu wanda ka samu wanda shi kaso ita, sai ka samu abu 100%.
Sai ta cewa an yi ta ba su hankuri suna jayewa, amma gwamnati kuma ta kici alƙalin.
Kai ko yanzu in ka dubi gwamnati ba su ganin yanzu ana ta cewa ana harkokin zabe, ana mika zaka tsaron su, sai su yi tsaye cewa a'a ba za mu koma, kuma ba za mu bari ayi aikin zabe ba, sai an yi kaza. Saboda yanzu ka duba kamar ita gwamnatin karkashin ka da mata mai da hankalin ta ga harkar siyasa. So ba ma tuni talaka ta kai ba, to in sun kace su cigaba da yin hakan ga shin yaran da kake sa su ma cikin gidajen su har a shekara.
Sunana Abdullahi Al-Kurebe, dan jarida ne. Malaman jami'o'in ƙasar nan suna yin bincike iri-iri ta yadda za a warkar da wani ciwo. To ko me yasa tun shekaru aru-aru sai yajin aiki ne zai kasance mafita gare su? Sannan a yayin da waɗanda suke mai ake ganin ana mai yajin aikin, ya kamata a ce gwamnati ne, ya kamata a ce gwamnati ne za ta yi kuka idan ainihin suka fara yajin aiki, amma ba haka bane. Saboda haka nake kalubalantar su da su nemi wata hanya ta daban ba yajin aiki ba.
Yanzu dai abin jira a gani shine martanin da gwamnati za ta mayar, da yake kwamitin da ke sasantawa ya ci mai yarjejeniya da malaman ko ɗalibai za su koma makarantunsu ko aka san haka. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da 31. A jamhuriyar Nijar za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu raro, barkan mu da shirin ciki da gaskiya. Da kan tabo lamarin bin kadin waɗanda aka zalunta ta bangarorin aiki, kasuwanci, rike gadan marayu, rashin cika alƙawari da dai sauransu. A sabon shirin za mu kawo korafin wasu mawaƙan beyi da suka tunkari shirin nan gabanin hawa Arfani Hajin nan na shekarar 2022, wato hijira ta 1433 da ya kammala. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Kunel. Sha'irai kuma mawaƙan yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su biyar da suka lashe gasar baituka da aka gudanar a Zaria. Sun ce sun ji shiru wajen cika alƙawarin kujerun Makka daga ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC Bola Ahmed Tinubu. Har ana jajiberin hawa Arfani Hajin Bana. Bayan gasar da aka gudanar a fadar mai martaba sarkin Zazzau a shekarar 2022, shugaban ƙungiyar tallafawa Tinubu TSO Aminu Suleiman ya miƙa kwafin Al-Qur'ani guda 40 da kuma alƙawarin bada kujerun Makka daga Tinubun. Kasancewar dakatar da zuwa Makka na tsawon shekaru biyu don ƙalubalen cutar coronavirus ya sa sha'iran ƙarƙashin ƙungiyar majama'ur Jalal Itijaniya. Jira da kuma tsammanin samun kujerar banatin da Najeriya ta samu kasan kujeru 43,000. Kakakin waɗanda suka lashe gasar Zulkifli Dogon Begi, wanda shine kalifan shahararren sha'irin marigayin Rabi Usman Baba, ya nuna takardun godiya da mai martaba sarkin Zazzau Alhaji Ahmed Bamalli ya aika wa Tinubu da shugaban magoya baya ya rantaba wa hannu. Dogon Bege ya buƙaci wa imma Tinubu ko muƙarabansa su duba yin wata diyya ga wannan alƙawari don kare martabarsa a wajen sha'iran.
Sunana Zulkifli Muhammad Dogon Bege alikan sharar Rabi Usman Baba na Kano, wanda muka gabatar da musabaka a ƙarshen December 2020 a zariyar masarautar Zazzau, inda a nan ne muka samu nasara da muka tsallake fesrawa, muka tsallake second round, muka zo mu biyar muka zo quarter final. A wanda a wannan taron ne har muka yi nasarar da Gimabu Ahmad Bola Tinubu ya ba mu kyautar kujerun aikin hajji mu biyar, da Habibu wanda ke a Kebbi shi ne na ɗaya, akwai Habibu Aminu Sirrin Bege a Kaduna wanda ya na biyu, akwai Bashir wanda ke Kano shi ne ya muka yi na uku, da ni da shi muka bracket, ni kuma ana jihar Katsina da Malam Hassan na Maska. To shi ne muka samu kyautar kujerun tun a lokacin ba mu samu, amma dai abin da tabbata ba har ma wannan lokacin ya kasance. Da aka zo 2021 aka ce su kansu wakilan bolan da suka zo suka ce lallai Mai Girma Bola Tinubu yana mana yana taro fata aliyar, kuma ya ce lallai wannan alkawari na shi, in dai aikin hajjin nan yana nan tabbatacce a bana, to insha Allah kujeru suna nan. To kuma har abin da ya kawo yanzu dai ba mu samu wani bayani ba, shi yasa muke da tunanin ko cewa kila Mai Girma Bola Tinubu ko yadda ne suka mashi yawa, ko kuma kila saƙon ya baro ran shi ne bai zo ba, to ba mu da masaniya. Shi yasa ya muka so ya tattauna da ku domin samun nasara akan hidimar.
Inda muka bayani ya ita wannan gasar ta ke kasancewa, waye ne a ƙarƙashin wace kungiya aka shirya ta ne?
A ƙarƙashin majama'ar Rijalat Tijaniya ta ƙasa, wanda take a kishin tana nan a Zaria, a ƙarƙashin jagorancin Muhammad Alhaji Bashir Diwani shine shugabanta na ƙasa gaba ɗaya.
Wato ita wannan kungiya takan shirya musabaka ko gasa ta waka ne? Ta wakar bege?
Yawa, tana shirya musabaka duk shekara tana yi. Wannan shi wani lokacin da muka shi ne karo na biyar, tana haɗa shi mai da hai masu yaba Annabi sallallahu alaihi wasallam, domin ni a kowane group akwai mutum 13, ni ina cikin group na 8, amma a cikin group ɗin a first round ni ne na 1. Da aka zo kuma aka zo second round, cikin mu shi da ne za a fitar da mutum ɗaya, sai kuma Allah ya fitar da ni, sai kasance ina haya mutum biyar. To shi ne muhadar, sai na je final kenan. Dukkan mu duk wanda aka gani a final ɗin sai dai kasance a cikin su shi da ne ya kasance shi na 1, sai a zubar da biyar, sai a ɗauki 1. Tunda group 10 ne ya zama to duk group 2 za a fitar da mutum ɗaya, group 2 a wasu fitar da mutum ɗaya, sai ya zama to mu biyar. Haka muka fito muka zo a wannan gasa, Allah ya sa da mu ne muka zama zakarin shekara ta 2020 ɗin. To kuma har aka zo muka je, Allah ya ci da mu a wannan shekarar muka fito final.
Ya kuke gamu da shi Bola Tinubu ne ya zo wajen gasar da kansa ko gayyato shi aka yi?
A'a, su committee majama'u ɗin su ne suka gayyace shi. To shi ne sai turo wakili, yace ya wakilin yace yana mana fatan alkhairi amma bai samu zuwa ba, ga shi ne wakilin shi. Aka ya kawo Qur'anai guda 40 aka bada su a nan fada gaba sarkin Zazzau, sai kuma yace Ahmad Bola Tinubu ya ce mu din biyar wannan sha'iran da suka fito haka ya masu kyautar kujerun aikin hajji. Haka ya ta kabbara a wurin, muna tattau shi ne muke ta rai dai har yanzu, kuma Allah bai kaddara abin ya tabbata ba.
Ai, wato in kuka duba ina jin daga nan ne aka samu matsalan nan ta rashin zuwa hajji. Ai,
a shekara an ce akwai corona COVID-19 ita ta hana, to dabara kuma sai aka ce a gen ma dai gaba ɗaya ba za ma a bari aikin hajjin ba, za su Saudiya. To bana kuma shine sai aka sai tabbatar da wakilan shi da suka zo suka ce lallai ya ce in har tafiya tana nan, to kujerun nan da alƙawari insha Allah tabbata tana nan ba. Kuma iko Allah, gashi mun ga har an fara tashi, duk wanda suka biya a wannan lokacin duk suna ta tafiya har yanzu, kuma ba wani bayani. Shi sanya ma muka ji dai damuwa akan al'amarin haka.
Mana bayani shin waye ne aka turo, waye ne Bola Tinubu ya wakilta ya zo wajen wannan taron ne?
Wani honorable ne Suleiman, wanda shine ko jagora ne organization Tinubu namanta da yadda wannan din nashi yake, shine wani babba mai jiki haka, shine wanda ya zo wajen taron ya wakilci Ahmad Bola Tinubu da wannan sako ya faɗa.
Ko Aminu Suleiman ne?
Yawa, shine kwarai kuwa babba sosai mai jiki kwarai, tabbas shi ne wanda ya zo wurin taron.
Daga wannan lokacin zuwa bana akwai an sake sabunta wannan alkawarin ne, ko kuma shi kenan tun daga nan ba a sake wata magana ba?
da shekara ta dawo 2021 da za a yi sai su suka gayyace mu, ita majami'un ta gayyace mu ta ce duk da mu ba mu cikin 'yan takara amma ana buƙatar mu zo don halarci taro mu ga abin da abin zai kasance. Da muka zo sai a game sai ga wasu wakilai shi amma a lokacin ba shi wannan din, su suka zo sun kai su ko hudu ne suka zo wajen suka a wajen mambarin suka karɓi microphone suka ce Amr Wura Tunubiya turo su da Qur'anai suna a hanya ba su ƙaraso ba, kuma sannan magana alƙawari da ya yi na magana kujeru da aka yi da za a ba sha'irayen da suka yi a bara, to lallai alƙawari na nan in har ka ce aiki hajji na nan to alƙawarin nan na nan kujerun nan suna nan zai bada yana wa taro fatan alkhairi. A haka aka tsaya a 2021 kenan. To kuma wannan 20 din ana yin musabaƙa ne a Disamba. To kai kuma yanzu da saura tun da yanzu muna cikin June ne. Ta Disamba ake yin kuma tabbas wasu ma za su kuma yi a wannan Disamba insha Allah.
Duk da kokarin da muka yi na jin tabakin Aminu Suleiman ya ci tura amma mun aika masa sako. Hakan ya sa muka bayyana wa tsohon mataimakin ɗan takara Tinubu Ibrahim Masari wanda bai yi wata ba ya ce Tinubu bai san wannan labari ba. Amma dai in Allah ya kai rai baɗi zai duba batun kujerun.
Alhaji Ibrahim akwai wasu bayin Allah da ƙungiyar goyon baya ta shi Ahmad Bola Tinubu tun shekara ta 2020 wato Tinubu Support Organization da wakili Aminu Suleiman ake wani taro na sha'irai na majama'ar Rijalu Tijjaniya a Zaria. Su biyar suka yi nasara ake musu alkawarin kujerun haji shine kuma Allah bai sa an je ba wajen tsawon shekaru biyu kenan sai bana suke ta duba hanya da Allah bai sa sun samu kujerun nan ba. Shin me za ku ce kan wannan, za su samu ne ko kuma kawai su ci hakuri?
To wallahi yanzu dai nake jin magana a gurin ka duka hako ba zan shiga maganar da ban sani ba, sai idan har wannan magana ta tabbata to kaga wanda ya musu alkawari shi ya kamata a je ai magana da shi, su je su yi magana da shi. Ina ganin abu ne wanda kila ana iya warware shi ko da ma dai ta ina ya shigo, domin wato matsalar da muke fuskanta kenan, wanda bai isa ba ya je ya ɗauki alkawari kuma ya ɓata wa mutane suna, lokaci ya yi ya kasance irin abin da Bahaushe ke cewa a ƙura ramin mai ƙarya. Na tabbatar maka cewa wannan abin mai girma Sanata Bola Ahmed Tinubu bai san da shi ba, ba a yi shi ba, ba a gaya mishi ba. So kuma inda an gaya mishi ina tabbatar maka cewa da wannan magana an warware ta, duk da ban san inda ka samu na baka labarin ba. Su mutanen da aka yi ma alkawari ne suka gaya maka koko shi wanda aka ce ya yi alkawarin ne. So amma dai abin da ke da muhimmanci aiki irin wannan aikin alkhairi, idan kai alkawarin abin da kai kasan ƙarya kake, na farko dai ko dai kai ba da miyawun wannan mutumin kai wannan magana ba, kai kuma matsayinka bai isa na ka ɗauki gabarar abin ka cika alkawarin ba, so abin sai ya zama kamar da ɓatanci maimakon gyara abin sai ya zo ya zama ɓanna. So amma in Allah ya sa muna raye ka bincika ka ji, kai ni na baka amana abin Malam Nasiru, ka bincika ka ji idan magana ce wadda take da gaskiya ne an yi ta. To na farko dai wanda ya magana sun san ƙarya yi musu, to yanzu kuma kai da ka shiga cikin magana ina tabbatar maka in Allah ya yarda, in Allah ya sa muna raye, to in Allah ya sa 2023 za a yi aikin haji sai ka gaya mana da wuri. Na yi maka alkawari kai abokina ne, ka san ni, na san ka kuma duk abin da yake ba gaskiya ciki ka san ba ni shiga shi. So in Allah ya yarda za mu ga yadda za a yi za a sauke wannan nauyin, amma dai su kiyayi irin waɗannan ƙananan mutane suna ɗaukar musu alkawarin da ba gaskiya ciki, wannan shi ne gaskiyar magana. So, kuma ka ba su haƙuri, ka ba su haƙuri insha Allah za dai a san yadda za a yi za a warware, in Allah ya sa muna raye 2023 ko ya ta kasance.
Mawaƙan bege da karrera waka a wajen tarukan majalisi maulidi da sauransu na tara jama'a da magoya baya daga 'yan ɗariƙar Tijjaniya da Ƙadiriyya. Mutane biyar da suka lashe gasar sun haɗa da Malam Habibu Kebbi da Malam Aminu Sirrin Bege Kaduna da Malam Zulkifil Dogon Bege Malumfashi da kuma Malam Bashir Kano da Malam Hassan Maska. Masu raro kun dai ji abin da ya kaya a wannan batu, saboda haka anan za mu yi alƙawarin jira har sai zuwa baɗi. Idan da rabon sauke farar liga waɗannan mawaƙan begen za mu dawo domin sanar da ku abin da ya gudana.
To iya abin da zamu iya kawo muku kenan, Allah yarda. An jima kadan da hantsi, za ku ji mu dauke da wani sabon shiri inda zamu kawo muku rahoto akan taro da jam'iyyar MPP mai mulkin kasar Ghana ta yi, wanda ta zabi shugabannin da za su ja ragaman shugabancin jam'iyyar shekaru hudu masu zuwa. Sunana Baba Yakubu Makeri, assalamu alaikum.